Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 1 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Kasashen Mali da Burkina Faso da ke makautaka da kasar Niger sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa a jiya Litinin cewa duk wani matakin soja da za a ɗauka akan ƙasar Niger to fa tamkar ƙaddamar da yaƙi ne akan Mali da Burkina Faso. Jami'ai a Pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasu sakamakon bom ɗin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar a ranar Lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin arewa maso yamma na ƙasar ya ƙaru zuwa 46.
Kanin labaran kenan. To kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniyar, kasashen Mali da Burkina Faso sun yi barazanar mai da martani muddin ECOWAS ta dauki matakin soja a Niger. To ko me masana yake cewa
wannan barazana da kasar sojojin Mali da Burkina suka yi ba abu mamaki bane, saboda yake su ma suna cikin gaba da ECOWAS kan takunkumin da aka sa musu, kuma kan ware su da aka yi jama'a na ECOWAS.
Za kuma a ji wasu ra'ayoyin 'yan Nijar mazauna kasashen waje kan barazanar da Mali da Burkina Faso suka yi a kan kungiyar ECOWAS. Bayan nan kuma za mu kawo muku fashin baki kan yadda Majalisar Dattawan Najeriya ke ci gaba da tantance ministocin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tura mata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Kasashen Mali da Burkina Faso da ke makautaka da kasar Niger waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soji sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa a jiya Litinin cewa duk wani matakin soja da za a ɗauka akan ƙasar Niger to fa tamkar ƙaddamar da yaƙi ne akan Mali da Burkina Faso, ita ma ƙasar Gini da ke makautaka da Niger ɗin wadda ita ma sojoji ke shugabantarta ta bayyana adawar ta ga takunkumai da yiwuwar ɗaukar matakin soja da ƙungiyar ECOWAS ɗin ta ɗorawa Niger. Kalaman ƙasashen na Mali da Burkina Faso na zuwa ne yayin da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaro ta Najeriya yake cewa sun shirya tsaf domin jiran umarni daga ƙungiyar ECOWAS don gumurzun maido da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar ta Niger, inda masu fafutuka suka ce a dai taka tsantsan. Ga wakilin mu a Abuja, Hassan Maina, kaina da ƙarin bayani.
Mu muna nan a nan a shirye, duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi, kuma mun tabbata za mu samu nasara.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Christopher Musa, ke jaddada cewar sun shirya tsaf don jiran umarni daga kungiyar ECOWAS don yin amfani da ƙarfin soji wurin maido da zababbiyar gwamnatin dimokuraɗiyya a ƙasar Nijar. A shekarun jiya ne dai shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka taru a nan birnin Abuja, inda suka tattauna batun na juyin mulki a kasar Niger.
His Excellency President Mohamed Bazoum remains the legitimate elected president of the Republic of Niger.
Shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ECOWAS Omar Touré ke jaddada cewar su a hukumance. Har yanzu Muhammadu Bazoum shine halastaccen zababban shugaban kasa a jamhuriyar Niger. Matukar shugabannin jin mulki a Niger ba su bi umarnin kungiyar ECOWAS ba na maido da shugaban farar hula kan mulki, to za a dau dukkan wasu matakai don dawo da tsarin mulki a kasar ta Niger, a ciki har da amfani da karfin soji. Tuni ma har an umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen Afirka ta yamma da su yi taron gaugawa don daukan wannan mataki.
The chief of defense staff of ECOWAS are to meet immediately.
General CG Musa shine babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya.
Babu wanda zai supporting sojoji su dauki mulki, bai kamata ba. Kowa yana son democracy. To abinda zamu ci gaba kenan. Mu muna nan a nan a shirye, duk lokacin da aka ce mu motsa zamu tafi, kuma mun tabbatar zamu samu nasara.
Kuma kun tabbatar za ku iya kare demokradiyya a Niger?
Tabbas, tabbas.
Basharu Altinegu Yawa Isa, da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto mai makwabtaka da Niger din, na cewar ya kamata a yi taka tsantsan.
Wato ECOWAS tana wasa da wuta ne. In ka duba irin yadda aka yi jerin takunkumi ga jamhuriyar Niger, wato kama al'amari ne wanda adda gayya. Jerin waɗannan takunkumi da cewa an bada kwana bakwai idan waɗannan abubuwa ba su kasance ba, za a shiga ayi amfani da ƙarfi. Bai kamata ba. Diplomasiya ba ta taka rawa irin yadda ya kamata ba. Bayan wannan kuma in ka dubi ƙasashen da ECOWAS, wata ce wanda abata da matsaloli na cikin gida, wannan waɗanda za su ci wasu je su yi Niger zai ƙara haɓaka hwaɗace-hwaɗacen da gare su cikin gidaje, musamman Najeriya ‘yan Kadiba. Dukkan iyakokin da suka iyaka da Niger da Najeriya babu inda ba hitira ba tashi hankali. Su shiga kuma su yi waɗa, su ɓarar da makamai, Niger ta yankar da makamai, ya za a yi Najeriya ta zanna lahiya? Waɗannan abubuwa su ne suka yi da baibayi ga wannan al'amari. Bayan wannan kuma ainihin wacce ƙasa da tattalin arzikin yin waɗa, mutanen ‘yan ƙasa suna cikin matsi da tattalin arzikin rayuwa, za a ɗiba kuɗi a je a yi waɗa wata ƙasa don ɗaya mai da wata gwamnati? Wannan wacce irin ƙasa ce muke ciki? Suna wasa da wuta ne domin irin idan an ka yi a ainihin Liberia, wato al'amari ne wanda ko kaɗan ba shi yi wa yanzu irin haka nan cikin jamhuriyar Nijar.
Basharu Altine Guyawa Isa, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A yayin da gwamnatin Faransa ta ayyana shirin kwashe 'yan ƙasarta daga Nijar, ƙasashen Mali da Burkina Faso sun jaddada goyon baya ga sojojin da suke juyin mulki a Nijar. Saboda haka suka ayyana cewa amfani da ƙarfin soja wajen mayar da hambararriyar gwamnati tamkar ECOWAS ta ja su ne yaƙi ne. Abin da ake nufin za su fafata da duk wata ƙasa da ke da niyyar aiwatar da abin da suka kira mummunan mataki a kan makwabciyar Nijar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Muhammadu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Rashin aminta da jerin takunkumin da ƙungiyar sai dawo ta ƙaƙabawa sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ya sa gwamnatocin riƙon ƙuryar Mali da Burkina Faso fitar da sanarwar haɗin gwiwa. Sanarwoyin waɗanda aka bayar ta kafafen labarai mallakar gwamnati sun jaddada goyon baya ga al'ummar Nijar a abin da suka kira yunkurin ceto kansu daga hannun 'yan mulkin mallaka. Saboda haka ba za su zartar da matakan na ECOWAS a kan 'yan uwansu 'yan Nijar ba.
Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali.
Kakakin gwamnatin Mali Colonel Abdoulaye Maiga ya ce suna kashedi akan yunkurin daukan matakin soja kan Niger domin yin hakan tamkar an tsokani kasashen Burkina Faso da Mali yaki ne, kuma yin hakan abu ne da zai sa waɗannan kasashe su fice daga kungiyar sai dawo.
Toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO.
To koya manazarta ke fassara matsayin na kasashen Mali da Burkina Faso? Dr. Abba Sadiq mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Wannan barazana da kasar sojojin Mali da Burkina suka yi ba abun mamaki ba ne, saboda yake su ma suna cikin gaba da ECOWAS kan takunkumin da aka sa musu, kuma kan ware su da aka yi jama'a na ECOWAS. Kenan sun ga kaman sojojin da suka yi juyin mulki a Niger wanda suke iya gama gwiwa ne tare da su su yaƙi ECOWAS. Kuma kasan da yake sojojin ƙasar Mali da na Burkina Faso ba su shiri da ƙasar Faransa, kuma sun ga ƙasar Faransa ce take gabaciya sai an yi an sa ƙarfi da yaji an maido mulkin da sojojin Niger suka juye.
Nijar kasar da galibin kayan abinci da dukkan ababen masarufi ke shigo ta daga waje sakamakon rashin tashar jirgin ruwa ta ƙashin kanta na iya fuskantar koma baya a sanadiyar hukuncin na sai dawo. Darajin kare demokradiyya Sule Umaru na kungiyar FCR na da damuwa kan yadda abin ka iya karewa akan talaka.
Babban takunkumi ne wanda aka sama Nijar wanda ke iya haddasa matsaloli da dama musamman ga talaka waɗanda suke nema abinci. Kamar yadda ka sani kuma ita wannan ƙasa ta mu dama ƙasa ce wadda take wato ta zan ƙasa tsakakiya kewaye da kowane ƙasashe, ba ta da wato bakin teku. Don haka matsala ce babba gare ta, matsala ce ga 'yan ƙasa sosai.
Wannan dambarwa ta tsakanin Mali da Burkina Faso da sauran ƙasashen ECOWAS al'amari ne da masana sha'anin tsaro ke ganin tamkar wani tarnaƙi a yaƙi da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Dr. Sadiq Abba na mai jan hankula a kai.
lallen aka shiga bugubuge irin wannan yan ta'ada za su ci gaba su ta yi na farko. Daman abin an ga mai wahala ne, kuma yanzu da yake yana yiwa ya kara cakula kasar West Africa gaba daya.
A yanzu haka kasar Faransa ta hanyar ma'aikatar harkokin wajenta ta sanar da shirin kwashe 'yan kasarta da ma dukkan 'yan nahiyar Turai da ke bukatar ficewa daga Niger, bayan harin da wasu masu zanga-zangar goyon bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli suka kai akan ofishin jakadancin ta a Yamai. A yayin da aka shiga uni na biyu a wa'adin mako guda da sai dawo ta baiwa sojojin CNSP su saki hanbarallen shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum, ko kuma ta yi amfani da karfin soja. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji rayuwar 'yan Niger mazauna kasashen ketare kan barazanar da Mali da Burkina Faso suka yi akan kungiyar ECOWAS. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
A yau Talata, kasar Faransa ta ce za ta fara kwashe 'yan kasarta da ma 'yan kasashen Turai daga Niger, yayin da aka dushi mako guda da sojoji suka kifar da gwamnatin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe 'yan kasarta daga Niger ne sakamakon harin da aka kaiwa ofishin jakadancin ta dake birnin Yamai da kuma rufe sararin samaniyar kasar. Lamarin da ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce ya hana 'yan kasar ta samun ficewa daga kasar a karin kansu. Shi ma ministan harkokin wajen na kasar Italiya Antonio Tajani ya sanar ta kafar sadarwar zamani a yau Talata cewa kasar Italiya ta tura jirgi domin kwashe 'yan kasar ta daga birnin na Yamai. Kungiyar ECOWAS zai ta kakaba wato ta Kungiyar ECOWAS dai ta kakaba ma sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum jerin takunkumai, ta kuma ce za ta yi amfani da karfin soji wajen maido da hanbararren shugaban kasar wato Muhammad Bazoum bisa karagar mulki. Amurka da kungiyar tarayyar Turai dai duk sun yi kiran da a gaggauta maida shugaba Muhammad Bazoum bisa kujerar shugabancin kasar ta Niger.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, dangane da juyin mulkin na Niger, sabuwar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a yankin Turai, Ramatu Garba Baba da ke birnin Bon, ta hada mana wannan rahoto wanda ke dauke da ra'ayoyin 'yan Niger mazauna kasashen Turai kan barazanar da Mali da Burkina Faso suka yi na mayar da martani kan kungiyar ECOWAS. Muddin ta dauki matakin soji kan sojojin da suka yi juyin mulki a Niger.
Kusan ana iya cewa rikicin juyin mulkin jamhuriyar Niger na sake daukar sabon salo, musamman tun lokacin da kungiyar ECOWAS ko CDAO ta fitar da wata sanarwa da ke aika gargadi mai karfi da ma wasu sharaɗa masu tsauri kan sojojin da suka hanbarar da Muhammad Bazoum. Sai dai a daidai lokacin da aka zuba ido da kidayen wannan wa'adi domin ganin yadda abubuwa za su karkare, sai gashi a wannan Talatar an waye gari da martani daga kasashen Afirka uku da suka hada da Mali da Guinea da Burkina Faso da duk sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula juyin mulki. Wannan sabuwar dambarwar dai ta sake jefa 'yan Niger mazauna Turai cikin fargaba, abin da ya kai ga Muhammad Momo mazaunan Jamus ke cewa ECOWAS bata damu da damuwar 'yan Niger ba ko kadan.
ECOWAS da aka kafa ta, manuwar da aka bata ba ita take bi ba. Wannan sanarwar da suka yi abu biyu ne ban ji ba da inda na yi su zan shiga cikin damuwa. Ban ji ba sun ce za su hana ruwa a Niger, ban ji ba sun ce za su tsaida iska a Niger, kenan su hana 'yan Niger lumwashi. Su ne ban.
Amma a nan ra'ayin Malama Hadiza da ke zaune a kasar Belgium ya sha bamban ta la'akari da illolin da ta ce ke tattare da taimakon kasashe makwabtan Niger din.
Yan Mali, yan Guinea da yan Burkina da suke can ECOWAS ta ce za ta kawo mana taimako, za su yi wani zanga-zanga, to ba ma yarda ba. Yanda kasashensu sun ka tabarbare haka suke so Niger ta tabarbare, mu kuma ba ma yarda ba. Muna hata kuma muna ga kira ga yan ECOWAS wanga taimako da suke so su kawo su amshi mulki su maida ma shugaban kasa da aka zaba a cikin demokarasiya, muna jiran su.
Amma ga masu sharhi kan siyasar Afirka kamar Sadiq Abba da ke zaune a birnin Paris na kasar Faransa kuwa, dama tura ce ta kai bango kuma tunda aka riga aka kai ga hambarar da gwamnatin Bazin to abin da ya dace a yi yanzu a nemi mafita
da yake mutun da yawa a kasar Niger kin ba dan sun kawo ma sojoji da suka yi juyin mulki goyen baya ba amma ba su amince da a aiko sojojin wata kasa ko kasar ECOWAS ne ta zo ta yaki ɗan kasar Niger kasan to wannan zai kawo da rura ko shugaban in an maida shi da ƙarfi da yaji kasan kuma lalle zaman mulki cikin lahiya zai wuya to shine ya kamata a zazzanta a ga wani hanya ake iya bi saboda a samu a warware wannan rikicin tsakanin ECOWAS da su sojojin da suka yi juyin mulki me ya kamata tunda yake Niger kasar siyasa ce ya kamata da sojojin da faran hula da su 'yan siyasar da ita ECOWAS king da mutane wanda suke iya taimaka kowa ya kawo gudunmawa shi saboda a warware wannan rikicin siyasa ba tare da an zubda jini ba
yanzu dai ana ci gaba da tafka muhawara a ciki da ma wajen kasar kan ko matakin da kungiyar ECOWAS ke shirin dauka na tura sojojin kungiyar Niger don kawo karshen juyin mulkin zai yi tasiri ko kuma za a ga wani sauyi bayan barazanar sojojin kasashen Afirka da ke cikin irin yanayi da Niger din ta tsinci kanta. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba, yanzu kuma sai fashin baki kan yadda Majalisar Dattawan Najeriya ke tantance ministocin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tura mata a zantawar da naida Dr. Faruk Bibi Faruk. Malami a jami'ar Abuja kuma mai sharhi kan harkokin siyasa ya ce shi bai ga wani abu daban ba kan yadda ita majalisar dattawan ke tantance ministocin.
To zan ce ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yanda ake tantance musamman ministoci a majalisar dattawa. Na farko dai ana bin abin da shi shugaban kasa yake so ya riga ya fito da mutanen da yake so ba tare kuma da ya faɗi da irin ma'aikatan da zai kai su ba. Na biyu ana bi a nemi diddigi a ga cewa wa'annan mutanen da aka kawo wanda suka sa jarinsu a cikin kafa gwamnatin ne saboda haka yawancinsu da an zo don a yi musu sakamakon ribar da aka samu a gwamnati ne. Na uku kuma za ka kula cewa alkiblar gwamnati ba ta iya fitowa a irin wannan tantancewa sai dai kawai kaga alkiblar bukata ta cewa ana nunawa ta gefen ido cewa an fai maka kai ma za a zo bukata a wurinka. To ban ga wani abu da dubba a yi ba da yake nan in rashin samun wato ingantattun mutane su zo ne a cikin wannan ma an samu wanda ba su inganta ba in wanda suke da watakila kashi a gindini dama suna da matsala a nan ma an fara nuna akwai wanda ko karatun nasu bai kai ba ana mamakin ya aka yi ma suka je jami'a saboda ba su ci makarantar secondary ba ko kuma tun shekara uku sun riga sun soma primary kafin shekara tara sun shiga secondary duk irin dai abin da aka sauwa samu wanda tana nuna cewa watakila ko siyasa ce take nuna ko kuma masu ingishi a rayuwarsu na martaba da a tantance su sun fi yawa a cikin harkar siyasa. Saboda yawanci idan ana daukan 'yan siyasa a tace su sai ga a yawanci a nan kake ganin mutanen da ba su ba wato rayuwarsu wato martaba da wato tsafta ba.
To Dr. Wishin takamaimai ya yi kamata su majalisar dattawa su tantance ministocin?
To abin da ya kamata shine kowane minista an turo shi an san ga aikin da zai yi. Shi shugaban kasa ya ce ina son wani ma'aikata kaza. Wa'annan ma'aikatan suna da kwamiti a cikinsu wanda wa'anda suke cikin wannan kwamitin wasunsu sun dama sun zauna a majalisa shekara 8 shekara 16 akwai su za su iya sanin me wa'annan ma'aikatar take ciki. Idan sun zo za su zauna su yi musu tambayoyi akan wa'annan ayyukan da shugaban kasa yake sanya musu. Tambayoyin za su iya zamana cewa za su iya kayar da su ko kuma za su iya ma sa su akan hanya. Amma a cikin wannan mu'amalar za a kafa yanda za a yi wa kasa aiki. Saboda su wanda suke wannan kwamitin 'yan majalisa ya kamata dama kana majalisa ne don kana kishin kasa. Shi ma wanda aka ɗauko ake son a ba aiki ya kamata ya zo an ɗauke shi ne don yana da kishin kasa. amma an ka kula a yanda ake a Najeriya ana daukan mutum ne saboda a biya shi ladan shi na takawa siyasar da yayi ko kuma zai amfani a tafiya ta gaba a takawa siyasar da ake tunanin za a yi ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau ba maganar ita maganar son kasa da kaunar kasa da tsayawa a yiwa kasa hidima shine na karshe a tunanin da ake tunanin da cikin majalisa haka yake tunanin masu zabuwa haka yake tunanin cikin siyasa haka yake kuma wata kila ma tunanin ai ya zo kasa ma wanda ma suke siyasar ake sa suna jefa kuri'a to ɗan barandan da wato dillalan da suke kwaso kuri'un suna kawowa su ma duk bukatun dai a samu wannan mukamin dan a yanke talauci to abun ya zo ya tun daga sama har kasa haka yake
Dr. Faruk Bibi Faruk, malami a Jami'ar Abuja, a hirar da ne da shi. Sai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin jin cigaban tattaunawar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku kashi na biyar na tattaunawar da wakilin Madina Dauda ta yi da wasu shugabannin kungiyoyin manoma a Najeriya da suka koka akan rashin samun tallafi da tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ba da umarni a basu. Amma tallafin bai kai gare su ba. Sai dai sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. A cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
Ku ya kuke samun taku tallafin ku kuke haɗa kuɗin ku da kanku ko dai a'a akwai ƙungiyoyi da suke tallafa muku?
For now duk tallafin da muka samu na kusa-kusa mu ne muke haɗa kanmu. Kaman in ka dan san wani dan kamfani mu roko su mu na musu za mu biya a taimaka mana da abu kaza in aka bayar muka ba su suka yi amfani da shi bai la alhamdu muna samun mata suna mai da shi perfectly.
Me da me kuke nema? Kukan nemi taki ne ko me da me kuke nema wajen sarrafa gonan naku?
Eh yanzu kin gani kaman za a iya samu okay to ke kina aiki me kike ina kaji abinda muke encouraging yanzu organic fertilizer koda na kajin ne zamanto duk feedings in fact abunan kajin ya zamanto organic saboda abunan karfin illa da chemical fertilizer take da shi da staki na zamani da ake yi amma ya zamanto organic ne wanda kuma hadda a cikin harkan noma ta dabbobi shi din yana amfanawa kuma ya ma fi bada in amfani fiye da ma yin amfani da wannan chemical fertilizer din da kuma lafiya a jikin dan adam. Don haka in muka je muka dan tambaya yanzu okay ina da kajina amma to magunguna to sai mu nemi yadda zamu tallafa maka da magani. Gashi keke kuyi mu gani ya kuma sai ki gani ana samun amfani sosai mata kuma suna jin dadin hakan. So yanzu muna wayar musu da kai ma gabaki ɗaya duk wani harka ta noma a bar wannan harkan fertilizer ta chemical fertilizer ina agani akoma organic fertilizer ko don lafiyar mu. Kace abinci ka koma asibiti ne amfane shi kana gani abinci mai kyau kace shi yasa yanzu in kika kula kwanan nan Panaptac ta fadi how many tons of abinci aka dawo da shi na wanda aka fitar na ɗan Najeriya ba don koyo duk saboda amfani da organic fertilizer abinan chemical fertilizer nan yayi yawa a ciki amma muka koma organic ɗin nan zaki ga ko wurin fitarwar ma ko su kungiyoyin mu na noman dabbobi da sauransu muna ƙara jaddada musu mai da hankali wurin aikin da organic ɗin nan akan chemical ɗin nan in aka duba ga yanayi yafi
ku kuna buƙatar irin wannan takin ne Alhaji Mammanu dan naga kamar naku noman ai na fatauci ne da sarrafawa da kuma dillancin dabbobin me yasa za ku buƙaci irin wannan
sai hajiya kamar mu yanzu kashin ainihin kashin bobin da shi ake wannan
shi ne ake sarrafawa wajen taki din da amfani da shi
to saboda haka mu ya kamata
ko abinda kuke bukata abincin dabbobin ko
abincin dabbobi ka san wa'ansu suna sayan kowan shanu kowan wake da kuma kaikayin jero da dawa da sauransu ana hadawa ko injinan da za su hada idan an hada da shi ake yi wa'ansu kuma banda shi za a samu me yake da suna dusar na masara shi ma ana yi wa'ansu kuma yanzu akwai ciyawan da ta fito nan grass din nan kala-kala ita ma muka samu idan sani ana samu lita daya a nono to idan ta sha wannan zuwa sati daya kullum sai an samu lita goma
to kullum kuke samun wa'annan kayan sarrafa abincin
shuka zaka yi idan kiyawa shuka zaka yi kuma ita yanzu ka shuka ta ma saniya idan ka samu hekta daya kai da yardan Allah sai ka samu miliyan biyu in kuma saniyan naka ne kaman cauta ne ake baka saboda haka muna maganan akan a taimaka duk makiyaya suna cikin wahala
tsakani to shugaban matasa Abubakar ba mai Musa wa'anne irin abubuwa kuke nomewa ku a matasan naka yanzu da kake cewa ga yawan ku a wannan ƙasa me da me kuke nomewa
amma da na faɗa miki duba da yawan ba duka muke noma kawai ba a ciki akwai masu noma masaran akwai masu noma shinkafa akwai masu rufa dawa akwai masu harkan su kawai harkan cash crop suke dabino suke yi wasu ma suna kwakwar manja wasu suna gwam arabic da yawa kowa da abin da ke so zai yi sai sa ban ba da ƙarfi wajen shi noma ta kawai ba kamar yadda na faɗi miki sai sa akwai makiyaya a ciki kamar yadda shi shugaban kungiyar masu kiwo ke faɗi wajen biogas da yake magana da su amfani da ita ma harkan organic da yake magana da harkan nafiya grass din da yake duk muna matasan da muke koyar da su akan abin da ya shafi haka sai sa ba ma kawai noman ba har ita finance din yanayin da za a samu
kudin tallafi
ai ba yanzu sai mu ce gwamnati ta ce yau ba za ta tallafa wa manoma ba shikenan mun daina harkar noma a Najeriya kenan ai ba zai ba dole mu yi tunani wani hanya daban da za a iya samun kudi ba dole sai an dawo ma kan gwamnati
ta wani hanya za ku samu kudin ku matasan
akwai hanyoyi da yawa
tunda ba aiki kuke yi ba balle ku ce za ku hada kan kudi
yanzu akwai wanda ke bukata matsalan da muka samu akwai wanda ke bukatan kawai ka kawo mishi asalin manoman gaskiya ba manoman ƙarya manoman siyasa ba
sai ba ku kuɗi
zai ba ku shi kuɗin idan ya ba ku kuɗin kuka noma shi kuma yana buƙatar abin da kuka noma ya sarrafa ya fitar external investors isu ma
masu sauraro anan zamu da saya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla masu sauraro sai ya mana afuwa ba za mu iya kawo muku rayoyinku ba yanzu kuma ga labarai a takeice
A yau Talata kasar Faransa ta ce za ta fara kwashe 'yan kasarta da ma 'yan kasashen Turai daga kasar ta Niger yayin da aka doshi mako guda da sojoji suka kifar da gwamnatin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe 'yan kasar ta daga Niger ne sakamakon harin da aka kaiwa ofishin jakadancin ta da ke birnin Yamai da kuma rufe sararin samaniyar kasar. Lamarin da ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce ya hana 'yan kasar ta samun ficewa daga kasar a karin kansu. Shi ma ministan harkokin waje na kasar Italiya Antonio Tajani ya sanar ta kafar sadarwar zamani a yau Talata cewa kasar Italiya ta tura jirgi domin kwashe 'yan kasar ta daga birnin Niamey. Jami'ai a Pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bom ɗin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar a ranar Lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin arewa maso yamma na ƙasar ya ƙaru zuwa 46 inda aka ce wani mutum guda ya rasa ransa a daren jiya. Hukumomin ƙasar dai sun ƙareta yawan adadin mutanen da suka rasa ransu cewa 54 da wasu kafafen yaɗa labarai suka riƙa yaɗawa a kafafen sadarwa.
Thomas sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau David ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.